بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في إحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير منوات رمضان شكرا لبوتي لتريبونه da 47 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ne ya shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisa ta tara kuma muna karshen suratul tauba. A jiya mun tsaya karshen aya ta 119, yau kuma za mu tashi insha Allah a farkon aya ta 120 inda Ubangiji ta yake cewa ma kana dalil madinatu man hawlahu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Ubangiji ta'ala yace ma kana li ahli al-Madina, bai dace ba ga mutanen Madina, wa man hawlahum, wanda suke gefensu, min al-arabi, daga larabawan kauye, garuruwan da suke zaune a gefe-gefen Madina, bai kamata ba an yi takhallafu an rasulillah, su yi fashi, su ki zuwa yaƙi, ko su yi jinkiri an rasulillahi ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yaƙin Tabuk. Wala yarghabu bi anfusihim, ba za su faɗaita wa kansu hutu ba, an nafsihi ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sha wahala shi kare ba. Mana bai kamata ba manzon Allah zai tafi yaƙin Tabuk a lokacin tsananin zafi da lokacin wahala, ya zama mutanen Madina sun kyale shi, ba su tafi tare da shi ba da mutanen gefe-gefen Madina, mutanen ƙauye, domin sun zaɓa wa kansu hutu ne, manzala ta sa shi kawai zai shiga cikin wahala, musamman a lokacin da ake tsanani na zafin rana. Allah ta lake bai kamata su yi haka ba, wannan duk ƙara nanatawa ne na abin da munafikai suka yi na rashin jin manzala ta sa yaƙin Tabuk da wasu daga cikin musulmi wanda ba su bi shi ba saboda kasala. Allah ta'ala ce zalika, abin da ya sa aka ce bai kamata su yi haka ba, domin su za su amfana da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki, bi azalika bi annahum, saboda su la yusudin la yusibuhum zama'un, babu wata kishirwa da za ta same su a halin yaki din, wala nasabun, ko wani wahala, wala mahmatatun, ko wata yunwa, fi sabilillahi, a wajen jihadi na ɗaukaka addinin Allah, wala yad'una mawdi'an, ba za su taka wani mataka ba, yaghizul kuffara, da zai bata wa kafirai rai ya daga musu hankali ya sa su damuwa da bakin ciki ba, wala yanaluna min aduwin nailan, ba za su ji wa abokanin gaba ba jin ciwo, ko su sare su, ko su kashe su kita ba, illa kutiba lahum bihi amalun salih, ba ta rubuta musu ladan kyawawan ayyuka. Wato tun daga tafiyan har a je a dawo, duk wahalar da ake sha'in ita ma lada ake rubutawa. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Ubangiji ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautata aikinsu. Kenan idan ba ku je jihadin ba kun yi asarar lada, wannan wahalar da ba ku son ku shiga, to ai lada za a bayar, za ku ga sakamakon abin a lahira. Wannan Ubangiji ta'ala yana gargaɗin mutanen Madina da ƙabilu na Larabawa da suke gefe-gefen garin Madina, mutanen ƙauye su ne al-Arab, bai kamata su ki zuwa yakin Tabuka ba, su bar manzana su mashi kaɗai ya tafi, musamman a lokacin da ake wahala, kenan fa kamar sun ce shi ya je ya sha wahalar shi kaɗai kenan, su babu ruwansu. Wannan babban al'amari ne, ka bar manzon Allah ta zuwa tafi yaƙi kai ba ka je ba, sai dai in shi ne ya ba ka izini ya ba, sai ka je ba ko kuma bai je ba, ya ba da izini wa wasu ka bai je ka je ba. Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya gaya mutanensa su je su yi yaƙi a Baitul Maqdis, ya tura wasu suka je suka ɗan duba, suka ga wasu ƙattiƙattin mutane ne suka dawo, aka shirya za a tafi yaƙi, cewa suka irham anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'im, suka ce ka je kai da ubangijinka ku yaƙi, amma ba kan muna zuwa ne a nan, wato ba su je su jefa kansu a halaka ba. Allah ta'ala ya ba da wannan kissan don nuna mummunan aikin da suka yi. Lokacin da aka zo za a yi yaƙin Badar ba fita da shiri ba, an je ne kawai ɗan tare Qurayshawa a karɓo wani abu na kayan fatocinsu don a rage asarar dukiyar da suka kwace wa sahabbai a Makka. To da aka ba wani shiri na yaƙi, to amma kuma sai yaƙi ta kama za a kuma. To sai maza su ake shawartar sahabbansa, ya kuke gani mu koma Madina ko kuma mu gamsa yaƙin nan kawai tunda mutanen nan yaƙi suke so. Shike nan su Abubakar da Umar suka ce a yi yaƙi kawai ya Rasulullah kar a koma. An tsara ba su yi magana ba. Maza su ya sake yin magana ya ce to me kuke gani ne, mu je mu gamsa yaƙin nan ko kuma a koma tunda ba da shiri aka zo ba. Shike nan an tsara suka ce ya Rasulullah mun fahimci kana son mu yi magana ne mu mutanen Madina. To ka ce to mu kam ba za mu gaya maka irin abin da Annabi Musa, irin abin da Bani Isra'ila suka gaya Annabi Musa ba, da suka ce ka je ka yi yaƙi kai da Ubangijinka mu mutane wani a nan. Mu idan kake mu shiga cikin kogin nan mu je mu nitse saboda yaƙi za mu iya shiga shi. Mu abin da za mu je maka shi ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ka je kai da Ubangijinka ku yaƙi, mu ma muna tare da ku za mu yi yaƙi tare da ku. Amma ba za mu ja da baya ba. To bai kamata maza zuwa ya tafi yaƙi a ce yau ga wani mutum shi kuma ko yana da wani a gida saboda yana ganin wahalar yaƙi. Ya kamata ka ba da fansar ranka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To idan kai haka, wato kai ka kare kanka ne, ka nema wa kanka hutu, shi kuma maza zuwa ya je ya sha wahala, ya sha wahalar yaƙi. Shi ne ma'anar wala yarhamuna bi anfusihim an nafsi. Ba za su zaɓa wa kansu hutu, ba su zaɓa manzala ta zuwa ba. Ba za su so wa kansu kariyar wahala su bar manzala zuwa a cikin wahala ba. Matuƙar suna da imani. To sai Allah ya littafa irin wahalar da aka sha a wannan yaƙin. Kuma yake duk lada ne ba aikin manza aka yi ba. Na farko yake la yusibu dhama'un, shi ne kishirwa. Ba wata mummunan kishirwa da za ta same su ba sai Allah ta'ala ya rubuta musu lada. Je mun yi bayani cewa mutum yakan rasa zagaya ya rasa ruwa a wannan yaƙi. Idan ya zagaya bai samu ruwa ba, yana da raƙumi, sai ya yanka raƙumi, sai ya cire tumbin raƙumi, sai ya matse don ya samu ruwan da zai sha. Wannan shi ma lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wala nasabun ko wata wahala, ai tafiyar kanta wahala ne, domin abin da tafiya daga Madina zuwa Tabuka ba karamar tafiya ba. A tsohuwar hanya kilomita 1000 ne, a yanzu akwai sabuwar hanyar da aka yi kilomita 700. To kuma za irin tafiya irin na da na ƙafa ai ta haura duwatsu a tsallake kori da sauransu, ba irin yanzu hanya da aka mata kwalta aka tafi ta ba. To a haka suka kama tafiya, kuma tafiya ne wanda za a daɗe a ta, wanda aka daɗe a ta. Ga yunwa, ga wahalhalu daban-daban. To duk lada ne wannan wahala na gumi da wahala da fasa ƙafa da sauransu. Wala mahmasatun, ba wata yunwa da za ta samu mutum mai tsanani. Mahmasa shi ne yunwa mai tsanani. To da aka yunwa ya ta same ka shi ma lada za ka samu. Mai al'urda ne ke cewa wa shakka sa'isa min ju'in wa min shaba'in wa ubba mahmasatin khairu min at-tukhanich. Saboda haka makmasa shi ne yunwa mai tsanani. Ya ce to duk wani idan fi sabilillahi ne, to Allah ta'ala yana rubuta maka lada ne. Lada za ka samu. Sannan haka nan ba ka taka wani taku ba, ka je ka sauka a wani wuri, ka jira a wani wuri, wannan jiranka ɗin ya ɗaga wa kafirai hankali, ya tayar musu da hankali, suka shiga cikin damuwa ba, ba sai an rubuta maka lada. dan shiga buru ko tsori ta ji kai ka ta budada to da an kariya ta gobe sai yasa ka ci wa aidu lahu masdalatu min quwwati wa min ba'd khairi turhibuna bihi azu wallahi wa azu to da ka ku tsori abin da wa kai bana ku ta da kayan yaki wanda za ku tsora ta bakiya Allah makiyan ku su da kafirai to ko duri ka je ka dira da makamanka ya tsori ta sai ka kariya masa da go za ka samu ladawa din Allah da Allah dan haka nan ba za ku buge su wani duka ba ko kuma ku riba ce su wata riba cewa ba ko ku kashe su wani kisa ba ba ta rubuta muku lada kada ya je yaki ka kashe kafiri lada za ka samu to da haka ce da duk mutum su dai wato lada ne ko me su kai har su je jihadin su dawo lada ake rubuta wasu ba da ta kuma idan kai shahada ata to sai Allah ta ce inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin Allah ba ta rubuta da lada ma to ta dai in dai kai aikin to zaka samu lada a cikin suratul kafi Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda yake yi ta aikin sa ba za mu walakar da aikin sa ba za mu tozartar da aikin a ce babu lada ba ninnin ladan ma za a yi zaka Allah ne muku sai musu sakamako da aljanna ne ba sai ta aikin su ke sa ke lillazina asalul husna wa ziyada wanda suka kyauta ta ayyukan su da imanin su suna da sakamakon aljanna da daki daki shine ganin Allah subhanahu wataala aljanna wanda ya fi aljannan dadi za ka ki kyautata ibadanka ka kyautata imaninka ka kyautata mu'amalanka da al'umma sakamakon ka aljanna ne sai Allah ta'ala ya ce
wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabira ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون
وبنجي تعالته ولا ينفقون نفقه مسوا جهاد با تصيروا وتصيروا كان ياكي انا بقاتن غزوري كاي اكن كانك غزورين كانك ابو كده ذاك تي كجي كداو ko kuma ka taimaka wanda bai da guzuri domin ya je ya samu ya je yaki ko da abun hawa ko da guzuri na abinci to ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba ba za ka ciyar da wata ciyarwa su mayakan shagiratan ko yar kadan ce wala kabiratan ko babba ba sai Allah ya ba su lada wato duk abun da ka bar ko babba ko karami ubangiji ta Allah zai maka sakayya wala yaqtauna wadiyan ba sa yinke wani kori wato ba sa tsallaka wani kori don a hanyoyin akwai kori to ba za su tsallaka wannan korin ba illa ku tiba lahu ba sai an rubuta musu lada cewa kikkiawan ake suka yi to da haka duk wannan tsallake tsallaken da kauce kauce wa bishiyoyi da tsallake kaya da sauransu to duk lada ake rubuta musu ziyada zai hu Allah a sana ma kanu ya'malun saboda Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa domin aljanna za a ba su ita ko aljanna ai sakamakon sayin sakamako da aljanna ya fi karfin abin da ka aikata babu wanda za a ce yau imanin sa da ibadar sa da tsoron Allah sai ya kai a saka masa da aljanna sai dai Allah ta'ala ya hada da rahamar sa kaga ya saka masa da abun da yake na ta kyau kenan mazala ta suwa ce la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amali babu wani wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna a cikin sai suka ce wala anta ya rasulullah sai ce wala ana illa yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlihi sai dai Allah ya dunduke ni da rahmatsa da fadalansa ni ma sai an hada da rahmar Allah da fadalan Allah zan tafi aljanna to balle ta kai to amma shi aiki sababi ne na shiga aljanna in ka samu sababin sai Allah ya hada da fadalansa da rahmatsa sai kai ka aljanna amma ba ka da sababi ba inda zaka yi kulu washrabu bima aslaftum fil ayyam al-salihah ku sha da sababin abin da kuka aikata a kwanakin da dauka shude jaza'an bima kanu ya'malu to amma aikin naka bai kai wannan sakamakon ba amma Allah abun nan rahimu Allah ghafuru ne rahimu sai tauti maka sai kara maka dul fadli ne ma abokin wato falala ne to da aka ce ko kadan kaciyar ko mai yawa Allah zai baka wannan lada to karkare ne kenan abin da zaka bayar fi sabili sai gurbazo abin da Allah kore maka ai maza su hace ittaqin nar wa dabbi shaytan kai kokari ka kare kanka daga shiga wuta ko da sadaka ne da tsakin dibin kaga sai tsakin dibino ma Allah ya zartarwa ko gurgurdon dibino ne in Allah ya karbe shi da hannun dama in ka dai layira zaka ga ladan ka manya manya zuwa kamar yanda yazo a hadisi saboda haka ko dai wanda ake cewa juhudul muqilli wato kokarin wanda ba shi dan kadan juhudul muqilli idza ataka na'ilahu wa mukfirun fil inafa judu siyan me kadan ya bada kadan da me yawa zai bada da yawa duk ne to karkare ni abunda zaka ba za ta kiran nabi al-ma'ruf shi karkare ni abunda wato zaka bayar fi sabilillah kenan ko dan kadan ne in gabar zaka samu lada kai wani lokacin dan kadan din ma ina fi me yawa lada idan kai ka fara bayarwa sai wani ya ga ka bare shi to ni ma bari in bayar to ko da na fi afi na ka kafi shi lada yasa zo a hadisi sabaqa dirhamun alfa dirham dirhami ya dirhami dubu lada aka ce ya haka ya rasulullah aka ce to ana ne sai ana neman taimako ne to ne ba ta dirhami daya to ne ta to tun da wani ya bari wa bari ba sai dai dauko dirhami dubu ya bar wai sabati wanda ya ba da dirhamin farko to da haka lada sabari duk wanda ya bar ma shi sunnar ta bayarwa duk wanda ya bar shi sunnar ta bayarwa man sanna sunnatan hasanata falahu ajruha wa ajru man qabila biha ila yawmil qiyamah wanda sunnar ta abu mai kyau za a bashi ladan abu da ladan duk wanda ya bar shi ma sabbi wannan hadisin da mako aka ce a kawo ga wasu fakirai a sai ba ga musu wani zai zagaya gidansa sai ya samu dan mataki na dibino wani dan daro na dibino ya kawo dibino sa sai mutane suka dinga kawowa suka dinga kawowa manzon Allah ya ce to duk wanda ya bayar daga baɗin shi wannan da ya fara yana da ladan bayarwansa da ladan kuma wanda ya bayar ba za a rige wa iccen lada ba amma za a ba su lada a ba shi lada kamar yadda aka ba su to da shi ya fara yi to kaga kadan yana iya fi me yawa to karkare da abunda za ka bayar ka bayar fi sabilillah karkace a to ai wannan dan kadan me za a yi da shi wanda duk shaitan ne yake jawo irin wannan mu yi magana akan munafikai yadda suke iskilanci wa wanda ya kawo dan kadan yace wannan mai Allah zai da dan wanda dan kwano kwano kwaya ta ubangiji ta Allah ya musu raddi wanda ya ka da yawa kuma su tayi wannan riya ne to ba ruwanka da abin da ke kai kai fara kai dai kai wato ainihin taimakon ka fi sabilillah haka dan kowa da kore suka je suka kallaka to nan ma suna samu wato ainihin lada a wajen Allah ta'ala har ma ba za su ba a hadisi mai tsitsi yace duk wanda yake da uzuri bai je yaki ba to su mayakan duk kwarin da suka tsallaka aka ba su lada to ana ba wa waɗannan wanda suke gidan yadda habasahum al-uzur uzuri ne ya wato ainihin tsare su to kaga uzuri ne ana zuwa ba don haka wasu wanda da suka dinga tsallaka wannan kwarin ana ta tafiya ana doguwar tafiya lokacin da aka zo neman taimako na yakin Tabuka mun sani Sayyidina Umar ya ba da rabin dukiyar sa ko da ya debo ya bayar shi da ba bai kudi ne bai bayar kuma sani masu kudin su Usman bin Affan da irin su Abdurrahman bin Auf da ya je ya je goma za su a sai ga ya kawo da yawa tun da ya san wadatar sa Umar ya yi haka to wannan ka mai kabar wa iyalinka ya ce rabi na ɗauko rabi ne da ka iyalin da rabi kamar ce ka da jari miliyan biyar sai ka sa miliyan biyu da rabi ka kura da miliyan biyu da rabi shi ke na Abubakar sai dai ya yi bo dukiya mai yawa ya kawo wanda zuwa ya ce Abubakar bai kabar wa iyalinsa ya ce afkaju lahum Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa da bar musu shi gaba ɗaya dukiya gaba ɗaya da kwa ba waka Abdurrahman bin Auf ya kawo dukiya mai yawa sai da Uthman ya kawo dirhami dubu a dinari a kuwa ya wuce dirhami dinari dubu ya kawo fi sabilillah ya zo ya baza su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ɗebo su ko ya kawo manzo Allah ya dinga jujjuya dinari ya dinga jujjuyawa yana cewa ma barra Usmanu ma abida ba da yau duk abin da Usman ya yi baya yau ba zai cutar da shi ba ma ba zai hada shi shiga aljanna ba dinari dubu da dani ta faru miliyan 920 ne da wani abu miliyan 920 ka zo duniya su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan biliyan da kai ga ta gani miliyan 100 ma kirikiri ta so a gaban ka amma kusan biliyan da ba transfer ba dai ba ka zan kudi a zahirin su sun fi kwarfiri da wasu zai ma transfer din miliyan da ba ka kudi ta ba kawai ya tefu ce ba ka hannu ka ila ya kai miski ne ba ka iya bacci ba a nan amma a kawo din ka ne kana iya bacci ilai lissafi ya hana ka bacci amma ba ka ne kudi ba to haka yanzu ya juye ka wani su aika to ma barra Usmana ma abi da bada duk abin da ya fi zai fitar da shi ya sa ake cewa zai asuwa ya sai aljanna sau biyu ishtarar jannata marratai da wannan kuɗin da ya kawo da kuma biro ruma da wanda Allah cewa dai sai biro ruma sakamakon sa aljanna ya fi ta kina mutum yana iya sayan aljanna da kuɗin da ko ina yawa shi ne ka tiyar fi sabilillahi tsakanin ka da Allah shi ke nan kana sayan aljanna kenan ka ba Allah rai sai ka je can zai abin da zai biya ka to haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi domin neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala, ba su dauki duniyar nan kawai ba, mu ne muka dauke ta wani abu, duniyar ba su dauke ta kawai ba, kuma ba zai hana ta zo musu ba, ba wajen kana gudun duniya ba yana nufin duniya za ta yi gudun ka wani, a'a zai yiwu kana gudun duniya kuma tana biyo ka, kana gudun ta tana biyo ka, baka damu da ita ba amma ita kuma ta damu da kai. To azin arzikin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi, ko gudu kake ko gudun arzikin kake sai ya same ka, don ba dama ajalin ka ya zo ka mutu sai ka cinye arzikin da Allah ya kaddara maka. To amma dai duniyar ta zama ba ta ranka, tana hannunka ne kawai, a hannunka take, ba ta shiga cikin zuciyarka ba, to shikenan nan ne kai sa'a za ka iya sayan aljanna da zuciyarka. Sai Allah ta'ala ce wa ma kana mu'min.
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
Ubangiji ta'ala ce wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffa, bai kamata mu'minai su tafi yaƙi gaba ɗayansu ba, in dai maza su bai yi yaƙin ba, in turawa ya yi a je a yi yaƙi yana Madina, to kar a tafi gaba ɗaya a bar manzo Allah sa zuwa shi kaɗai a Madina. Walaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun, ina ma da a ce daga kowace jama'a a samu wasu, daga kowace bangare a samu wasu jama'a a cikinsu su je yakin, wasu kuma su tsaya tare da manzon sama a Madina, da ya tafaqahu fi din, don su tsaya su fahimci addini su dauki ilimi a wajen manzon sama. Don akwai ayoyin da za su sauko a cikin hadisi, akwai hadisan da manzon sama zai faɗa, to su wanda suka tsaya a Madina su fashi wannan ilimi, wa'annan kuwa suna jihadi, wani yunziru qaumahum, don su gargaɗi mutanensu idza rajau ilayhim, in sun dawo gare su daga wurin yaƙi, in sun dawo daga yaƙin sai su gaya musu jiya an saukar da wahayi, bayan ku an saukar da wahayi manzon sama ya faɗi kaza ga hadisansa, la'allahum yahzarun, domin su kiyaye abubuwa da za su kai su zuwa ga azabar Allah. Wato lokacin da aka yi a can baya an yi ta gargaɗin munafukai, an yi ta gargaɗi a tafi manzon sama ya tafi yaƙi baka je ba, a je yaƙi kana Madina, a je yaƙi bai kamata mutanen Madina ku yaƙawa. To sai suka ce to mu daga yau ma babu wani yaƙi da za a yi fatin sai mun je. To sai manzon sama ya tura wani yaƙi shi bai je ba, sai aka dare Madina gaba ɗaya aka kashe. To shi ne Allah ya saukar da wannan ayi. A sai idan manzon sama ya fita yaƙi to wajibinka dai ka je, sai dai in ya ce kai ka tsaya ya baka ne, dole ka kaje. Amma in yana Madina kuma ba za ka je ba sai an baka ilimin zuwa yaƙi. Shine dai zai ware mutane wane da wane da wane ku za ku je yaƙi ga shugabanku, ga shugabanku. Saboda haka kenan idan ba zan sama ba zai je yaƙin ba, to sai ya ayyana ka ya ce ka je sai ka tafi. In ba kana son zuwa kuma ka zo ka nemi izini. Amma in ya ce hayya ala jihad, mu tafi yaƙi, to kuwa dan kuma kowa da kowa dole ne. Ba za ka zauna ba sai in an baka izini. Shine wai zasto firtun fanfiru. In an ce ku tafi jihad ku tafi. Haka ne in firu khifafan aw fitan. Ku tafi kaɗan ko ku tafi mai yawa, kaɗan ɗin shi ne in maza zuwa bai je ba, to tara ya ke sai a tafi. Fi tsarin kuma kuna da nauyi, to lokacin da maza zuwa ya fita kenan sai ku fita gaba ɗaya. To shi ne Allah ta'ala ya ne a nan yake cewa sahabbai bai kamata ku tafi yaƙi gaba ɗayanku ku bar manzala ta zuwa a Madina ba. In dai bai je ba to ku rabu biyu. A kowace jama'a sai a ce to su wane su je, su wane su tsaya a Madina tare da maza zuwa. Suwane su tafi, suwane su tsaya tare da manzon Allah ta zama, haka za a riba yaƙi. Wa'incan sun tafi yaƙi, wannan kuwa sun tafi neman ilimi, ko wanne jihadi ne, suna neman ilimi wajen manzon Allah. Idan wa'incan sun dawo sai su ba su ilimin da suka ɗauka. Wannan haka aka riba abu. Saboda fahimtar addini ya fi komai muhimmanci. Bayan kasancewar ka musulmi, to babu wani mai muhimmanci a wurinka kamar fahimtar addini. Domin idan baka fahimci addini ba za ka yi shi baibai. Ba za ka yi shi yadda ya kamata ba. In ka je kana yin sa kuma ba yadda Allah yake so bai tsara shi ba, to wahalar ban za ka ci shi. Shi yasa babu abin da ya kai wato fahimtar addini bayan kasancewar ka musulmi. Shi yasa maza su ake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Duk wanda Allah yake nufin sa da alheri ba zai fahimtar da shi addini. Fahimtar addini kuma sai ka zama malami ba. za ka iya fahimta addininta in kana sauraron malamai kuma kana tambaya za ka zama mai wayewa addininka ba sai ka ja aya ka fassara ba ba sai ka ja hadisi ka fassara ba Allah bai wajabta mutane dukkanin su zama malamai ba ko bai zai yi ba kamar yadda bai zai dukkanin su zama shuwagabanni ba bai zai yi dukkanin su zama masu kuɗi ba kuma kana ba zama malamai gaba ɗaya ba amma dole a samu malamai a cikin su masu wa'azi masu karantar da al'umma sauran ko su zama masu sauraro don su yaƙi jahilci ya zama suna da wayewa a addinin su to fahimtar addini ya fi komi shi yasa manzon Allah ce duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to zai dinga fahimtar da shi addini ko da haka sai ka yi ƙoƙari ka fahimci addini ka dinga zuwa inda ake karatu ka dinga zuwa inda wato ake sauraron ilimi inda ake ba da ilimi majalisan da za su ƙara maka tsoron Allah in ka je kuma a ƙara maka abubuwa na fahimtar addini in ka je majalisin ka tashi da mai ka tashi da shi imaninka ya ƙaru tsoron Allah ya ƙaru matsala na nawa na ilimi wanda za ka jahilta yanzu ka fahimta ko abin da ka manta aka tuna maka na hukunce-hukuncen shari'a wanda shi ne majalisi da ilimi amma ka je karatu ka tashi ka je yin nishaɗi kawai ka tashi ka tafi an tambaye ka me ka fahimta ba baka sani me ka ɗauko wani saƙo ka samu a wurin baka sani ba kai dai ka nishaɗi ka kada to wannan ba majalisi ne masu ƙara imani to da haka majalisin da ake karantar da addinin Allah to irin wayannan wurare in kana zuwa kamar ka kama hanyar jihadi dan manzon Allah ya ce man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah wanda ya fita neman ilimi to kamar ya fita yaki ne fi sabilillah man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wanda ya fita ya shiga wata hanya don ya samu ilimi Allah zai kore masa hanyar shiga aljanna da sauƙin hanyar da ya kamata ne wanki sannan ga daraja da rahmar Allah ta'ala da take sauka a wuraren da ake ba da ilimi wanda majtama qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بدا به أمله لم يسر به نصبه دو باتاني براتها دو أونوري لقد جن أخنا ألا أما سلاتين سنا كرسا القرآن سنا فسراشي سنا فقرين يوم فهنسا سوا فاتي رحمة على بنا نسواتا فقرون duk inda ake karatun Qur'ani akwai nutsuwa duk inda ake fassara Qur'ani akwai nutsuwa in ka ga wuri ya zama hayaniya to ba Qur'ani ake fassara ba an shiga wani layin ne ta ban to wuri zai ruɗe da hayaniya amma Allah ya ce matsala kuma ya faɗa wanda dole kowa ne dole ka ji nutsuwa a wuri sannan dole ne kuma abin da sannan rahmar Allah tana sauka a wajen mana zaman ka a wajen sababi ne na samun rahmar Ubangiji subhanahu wataala sannan mala'iku kuma za su kewaye ku suna sun kuɗa fukafukanku fukafukanku ku zauna ko ka ji ko baka ji ba tana zaune a kan kukuke mala'ika don daraja haka da yake yana tawadu yana girmama ka sannan Ubangiji ta'ala zai ambace su a wajen wanda suke wurin sa wato wajen mala'iku zai ce ga wani dan wani dika wani ya yi can a wajen tafsiri ga yi can a wajen karatu alqur'ani ga yi can a inda ake ba da ilimi ga yi can yana neman shari'a ya kare addinin sa wanda kawai ya yi ka daraja a ce Allah ya ambace ka ko gwamnan garin ku ne wani zai ce wallahi wannan garin ko kuman nan na je wajen gwamna ina ta ambaton sunan ka ina kada ka ji dadi ko ni babban malami wani mai daukaka bare Ubangiji ta Allah ya ambace ka ke dai yayi be ka ne fa kenan a wajen malami to kaga irin wannan majalisan ba a wasa da Allah ya saka wa kowa da alkhairi to duk wanda ya dauki wannan hanyar ya dauki hanya ce ta tafiya a aljanna kuma in Allah yana nufin ka da alkhairi ko za ka kama irin waɗannan hanyoyin bare zama kai kai rayuwar duniya kawai ita ka sa a gaba ka shiga can ba ruwan ka da tsayuwa ka fahimci addinin ka ma kar ka taba yadda da wannan kuma duniya ma ba za ta maka daɗi ba za ta yi ba don duniya tana daɗi ne ga biyun su kalu ga sauƙin rayuwa ga addini ma ahsana ad-dina wa ad-dunya idha ijtama'a wa aqabaha al-kufra wa al-ifsada fi rajul idan duniya ta dan maka kyau kadan ko da kaɗan ne kuma ka zo mai addini to nan ne za ka ji daɗin rayuwa amma ba ka da addini ko ka samu abin duniya wallahi wallahi kake sha ga sunan muna ganin su ba abin da zama na duniya amma kuma kwanciyar hankali ya gagara nutsuwa ya gagara ba ka ji jin daɗi da su kai ne a zahiri kake ga suna jin daɗi amma hakika wahala su ke sha amma ga masu addini kuma ɗan kaɗan Allah ya ba su amma akwai kwanciyar hankali a ciki akwai jin daɗi a cikinsa akwai nutsuwa a cikinsa to wannan kuma shi ne rayuwa shi ne abin da ake bukata to da haka mu yi kokarin fahimci addinin mu shi yasa hatta yaki duk da muhimmancin sa manzon Allah ya ce kada ta ce kada ta fi gaba daya a tsaya a dau ilimi wajen manzon Allah sa in mu yace sun dawo sai a ba su wannan ilimi shi yasa a cikin sahabbai akwai yan kasuwa amma idan su yi kasuwa za su tafi kasuwa suna munawa ba kamar sai da Umar shi da makwabcinsa randa zai je kasuwa makwabci ya je majalisin maza suwa ya samu ilimi in ya za sai ce yau maza suwa ya koya mana kaza da kaza washe gari kuma shi ya tafi kasuwa sai da Umar ya zo majalisin in ya za sai ce to yau ko me aka karantar da mu sai ta karantar da mu kaza da kaza da kaza haka ne fa ake samun ci gaba ya kamata a kowace al'umma a samu wasu mutane da aka tura su je su yi karatu su dawo su karantar da wannan in wasu yan kasuwa ne wasu yan boko ne ba a samu wasu yan islamiyya ba da yan arabiyya masu zuwa su karanci addini su dawo su koya mutane su mutum ɗaya zai koya mutum dubu mutum ɗaya zai iya karantar da mutum dubu amma mutum ɗaya idan ya yi komin kuɗi zai bai sai da nauyin mutum dubu ba ko zai iya a ce kai miliyoniya ne mutum dubu a ce ka ɗauki nauyin su za ka iya ne amma in karatu kai wallahi ko mutum miliyon ɗaya ne za ka ɗauki nauyin su za ka ɗauki nauyin karantar da su ka karantar da zuwa ba abun da ya rubuwa ilimin sa kai karuwa ma zai yi ya zidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta shi kana ba da shi yana karuwa amma kuɗi ko ka har yar miliyon goma ka ba da dubu ɗari dubu a jiri in an jima za ka kaɗe garara za ka nema ka rasa kuɗi ya ƙare to kaga ilimi shi yana da sauki in an yi shi an yi shi kawai kuma ba da shi karuwa yake kana ba da shi yana karuwa don me yasa a familin ku ba za a samu wasu su je su karanta addini ba su karantar da me yasa a unguwar ku a garin ku ba za a dinga turo su suna karanto addini suna karantar da mutane ba wannan shi ne abin da ya kamata duk fatawoyin ku kuna da wanda za ka kira kai tsaye kai fatawa in wani abu ya rikice ga wani nan kusa da mu na addini ya fahimtar da ku in wani barna za ku ji wannan ba daidai ba ne abu mai kyau ya karfafa ku har ya amfanar da al'umma ba ma ku kaɗai ba shi kaɗai shi kansa ya zama jama'a ne a cikin al'umma ya amfanar da ku ya amfanar da al'umma wannan yana da kyau a samu a cikin al'umma akwai irin wa'annan sai Allah ta'ala ya ce
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين
وبنجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya kowane daukar imani katilun ladina yalunakum min al-kuffar ku yaki wa'anda suke kusa da ku alladina yalunakum masu bin su ne na kusa da ku min al-kuffar daga cikin kafir ku yake su in ba su musulunta ba wal yajidu fikum ghilwa su samu kaurarawa daga wajen ku su samu tsananta daga wajen ku kar ku saurara musu ko su musulunta ko ku yake su wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da karfafawansa ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda muka yi imani ku yaƙi waɗanda suke bi muku wato suke kusa da ku daga cikin kafirai kuma kar ku sassauta musu shi da'awa na abin da da'awa zuwa ga kafirai farko za a kira su zuwa ga musulunci za a ce ana sallata musu addinin musulunci su musulunta shikenan shi ake so ba wai ya kan son ne ba shi yaƙi ta ya gagara idan ba kusa da ku suke ba ko kuma ba ahlul kitabi ba ne to in sun yi musulunta to yaƙi ne tsakanin ku da su don in kun basu su in ma za su tsaki ku idan kuma ahlul kitabi ne shi ke nan sai a ce ku kawo jizya tunda kun yi ku musulunta ku kawo haraji duk wata za ku ba da kaza ko duk shekara za ku ba da kaza in za ku yi kasuwanci a garuruwan mu na musulmi za ku biya kaza shi ne faɗin Allah ta'ala قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم قال الكتاب يا كيس بس إيمان إذا الله بس إيمان إذا لا إله إلا الله بس حرم تأبند الله حرم تأب بس أدين الجزية يا كيس حتى ثم بعد الجزية كذا ثم بعد الجزية بس يا كيس وإن أرسل ولن أن ذات في ذات الجهاد to da haka aka ce a yaƙi waɗanda suke kusa daga cikin kafirai to me yasa aka ce a yaƙi na kusa-kusa dabaru ne na yaƙi idan ka tsallake abokanin gabanka da suke kusa sai ka je ka yaƙi na nesa to in ka zo dawowa na kusa sai tare ka kaga sai yaƙe ka kenan to da haka me ya kamata ka yi ka fara da na kusa in ka ci nasara akan na kusa sai ka yi gaba ka je ka yi nasara ka yi gaba ka zo dawowa ba ka da nasara sai za ka ce a fara da fal akrab na kusa da kusa har aje na nesa shi ba ita tafiya aita tafiya a haka ne musulunci ya mamaye duniya dadi aka tinsa a garin Makka ya dawo mai shiga Madina aka dinga fata da shi har ya bar kasar Saudi ya shiga kasar Sham kasar Iraki kasar Misr da sauransu har ya zo Madina so da haka a hankali yana wato an yana tafiya da Allah ta'ala ce wajidu fikum qilsa su samu anatawa da gare ku wato shi musulmi ana son mu'amalarsa da musulmi akwai sassauci amma wajen abokin gabansa kuma kafiri babu sassauci kamar yadda Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa'inda suke tare da shi sune sahabbansa suna tsananta kafirai sannan kuma suna tausayawa wato ainihin junansu to kaga sun haka ake sun mu'amalarka da musulmi akwai sauki kana jin tausayinsa kana masa rahama zai iya zuwa yi mu'amala da kai baka daure masa baka tsananta masa amma abokin gabanka kafiri da yake neman shi kuma ya bayanka to babu sassauci tsakaninka da shi wannan shi ne ainihin imani shi ne kuma alwala wal bara ke sa Allah ta'ala ce wajidu fikum jidda su samu kaurarawa kamar yadda Allah ya ce ya alladhina amanu ya hilul kuffara wal munafiqina wabd alaihim ku yaki kafirai da munafikai ku kaurara musu babu sassauci eh akwai inda in kace ko idan zaka yi sassauci to musulunci ma baka yi ta kai shi ba in dai kace zaka yi sassauci dole zaka dinga tsoro sai kana rarrakin kafirai sai abin da suke so zaka yi muna gani musulmi da yawa wanda suka lalace suka zama haka ba su isa su nuna bambancin addini ba ba to da haka ba za ka iya nuna kai musulmi ba ne sai ka ce yan uwanmu wai yan uwansu ni ba zan iya faɗa ba wai yan uwansu kiristoci kerai sai ya zama dan uwanka Allah ya ce nawa mu'minuna ikhwatu abokanin zaman mu zaka ce abokanin zaman mu makwabtan mu amma ba yan uwan mu ba aina al-iman al-mu'mini dan uwanka shine mu'mini shine dan uwanka wa kunu ibadallahi ikhwana innama al-mu'minu ikhwatu amma duk wanda sassauci ne na imani wanda a ce kana nuna bambancin addini Allah bambanta ce inna dina inda Allah al-islam musulunci shine addini a wajen Allah ko ba za a zo ka nuna ma kowa da kowa ma ɗaya ne kawai mai addini ne mu ba ma nuna bambancin addini kamar wani abun gurinta ba wai ba ya nuna bambancin addini ba sai ba ka bambancin addini kuma kai ba musulunci kake yi ba don dole addini ka akwai bambanci Allah ya riga ya bambanta akwai addinin gaskiya akwai addinin ƙarya addinin gaskiya shi ne na musulunci bai ce musulmi ya lalace zai ce addinin sa da wanda ba naka ba duk ne daga lokacin da ka kudurta cewa sauran addinin nan wanda ba na musulunci ba su ma gaskiya ne to ka fita daga musulunci don inna dina inda Allahi kitab addini kawai wajen Allah na gaskiya shi ne musulunci shi ne ma'anar la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah sai wanda zai ce Allah uku ne za ka ce shi ma kan daidai yake a sai ba addinin kake ba ke ba musulunci kake ba me zai baka na abin duniya me yake baka ba abin da yake baka to da kariko da addini shi yafi komai sabai so rike addinin ne suka ci galba suka yi nasara suka zama suna da izza a duniya ina bayyana cewa na nu qawmun azzana Allahu bil islam wa mahma btagaina al izza bi ghayrihi adalla Allah mu mutai da Allah ya daukaka mu da musulunci in mun ci zamu nemi wata daukaka ba ta hanyar musulunci ba Allah zai kasantar da mu to shine abu da yake faruwa wai da daukaka ta wani hanyar rayuwa ko ta hanyar boko ko ta wani abu kikelan za ku zauna a cikin asali ba maimakon addinin ka shine kiman ka la amruka bal insanu illa bi dinihi ولا تترك التقوى واتكال على النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسب ابدا باك دي كيما دي درجه زي دينك كركا دينك كركا كاما وي ابو جبل ان كاما تو كاما اسكا الله تعالى تي وعدم ان الله مع المتقين كسني الله ينا تاري ده ماسو تورون الله ينا تيمكم ماسو تورون الله ينا كرفف ماسو تورون الله تو كجي تورون الله ماكا غني اكو وجه وين زاكا جي تورون سا ان كجي تورون الله الله دي سا كودي ابو يزمو ينا تورون amma in kana jin tsoron mutane sai ka tafi ka je ka ta tsoron mutane sun ci galba a kanka sun za su zalunce ka za su wulakanta ka domin kana jin tsoron su amma in Allah ta'ala kake roƙo to Allah yana tare da kai da taimakonsa da ƙarfafawansa to da ka inna Allah ma'al muttaqin ko wa lahu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah ya tare da masu tsoron Allah wajen magiya ce kafa wato bi aunihi wa nusratihi wa ta'inihi Allah yana tare da wasu Allah da taimakonsa da nasararsa da kuma karfafawarsa to in dai ka ji tsoron Allah Allah yana taimaka maka Allah zai baka nasara akan abokanin gabanka Allah kuma zai karfafa ka akan dukkan abin da kake saboda haka zaka samu kwarin gwiwa na addinin ka da kuma rayuwar ka yadda kake so ba tare da fargaba ba saboda haka tsoro cuta ne a cikin wato ainihin zuciyar dan adam musamman ma idan ya zama da wato ainihin a addinin ka ba wai kai a korace kake baka son kai ko da addinin ka kar a ce kai mai kishin addini dan baka kishi addinin ka ba kishi mai zaka kishi duniya zaka yi kaga wannan akwai wata a ciki Allah ta'ala ya ce yana tare da masu tsoron sa masu jin tsoron Allah masu riko da addini kamar yadda yake yana tare da masu hakuri a cikin suratul baqara inda ya nadina amanu isu ya nadina amanu ta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin ya kwanda kai imani ku nemi taimako da hakuri da yin sallah cikin abin da kuke nema na lahira ko na duniya ka rike sallah ka zama mai hakuri Allah zai taimake ka akan duk abin da kake nema Allah yana tare da masu hakuri a duk wanda kaga cin maburin sa akwai hakuri a cikin la astakhilanna sahaba aw utrika almuna wa man qadat al-amal illa lisabirin yace abu mai wahala sai na bai da shi mai sauki duk wanda kaga cin maburin sa hakuri yayi wa man sabu illa ma sahabahu al-fata wa man sahadu illa ma yarahu al-fata sahla babu abu mai wahala sai abin da ka dauke shi mai wahala babu mai sauki sai abin da ka dauke shi mai sauki saboda haka duk abin da wani dan adam yake iya yi kai ma za ka yi sai dai baka ga daman yi ba kawai ka dauka Allah ne mai yi ba kai ba Allah zai taimake ka kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yi
wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
بنجي تعالى وإذا ما أنزل سورة إذن أكا سوقد سورة وتوتاء القرآن أكا سوقر مزاس ودى وحي فمنهم دقت منافقنا من يقول أقوم سوى أيكم ذاتك هذه إيمانا وعنين أتكن سورة تقارى بس إيمان هنا فتوانا دا إذلت يزو تلح إذن تقارى بك إيمان كي إيمان تقارى إذن تقارى إيمان تقارى هنا إذلت يوانا Allah ta'ala ce fa amman ladina amanu amma wanda suka yi imani fa zadatkum imanan ta kara muku imani suka mu'mine da surar ta sauka ta kara muku imani don sun yadda daga Allah ne kuma sun aiki da ita wa hun yashurun kuma suna murna da ainihin saukan wannan sura suna murna da karuwan imani da karuwan aikin wato ainihin lada wa amman ladina fi qulubihim maradun amma wanda a zukatansu akwai cuta ta munafurci da kafirci fazadatkum rijisan ta kara musu najasa ne shine munafurci da kafirci ila rijisihim zuwa ga najasan su munafurcin su da kafirci su wa ma huwa hum kafirun wa su mutu suna kafirai to da haka kenan mu'mine su ne wanda alqur'ani yake kara wa imani kafirai da munafikai kuma yana kara musu kafirci da wato ainihin munafurci kamar da Allah ta'ala faɗa a cikin suratul anfal إذ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مؤمنين سونة وند إن أكت ألا ياتي أكا أمتي ألا وذكر تنسى سنة قوريتا سنة رو روى سوى لقد ينقل في جنب بنجي سبحانه وتعالى وما إذا أنكر أن تامس آية القرآن ينك أرى من إيمان أما منافقي شيء إن آية ذاك سوقتين يا كافر كي وسوقتين يا كافر كي كافر كي توريا كان كافر كي surorin bayan ma ya kafurce bai yadda su ba aka saukar da wata sura yace bai yadda ba shikenan ya kara kafurci ya kara munafurci to da haka mu'mine su kullun imani su karuwa yake kafure kuma imani su raguwa yake ma'ana ai kafurcin su karuwa yake wannan ayar da makamantan sa zuwa daga cikin manyan manyan dalilai da suke nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa yana raguwa yazidu bis sa'ati wa yanqusu bil ma'ash yana karuwa da yawa Allah ta'ala da ina raguwa kuma in ana saba wa Allah ta'ala wannan ita ce aqida ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna wasu bin alqur'ani da hadisin manzo amma dan bid'a suka ce imani baya karuwa suka ce baya karuwa baya raguwa suka ce imani abu ne guda daya idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu in wani bangare ya tafi to duka ya tafi ke sa musa bila da kawari duka ta idan mutum yi wani abu na laifi na sabon Allah yayi kabira ko ya bar wani abu da wadi ya fita daga musulunci gaba daya so a wurin su babu mu'mini ko musulmi mai abin nan mai raunin imani sai dai kafiri kai ko musulmi su ko murda suka ce komin fasikancin da kai kana nan mai cikakken imani suka ce saboda haka la abin nan imani ba karuwa da wani aiki kamar yadda baya riguwa baya riguwa don ka saba wa Allah subhanahu wataala to wannan su ma dukkanin su akan bata su aqidan ahlus sunna shine al imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu wa ahluhu mutafawitun fi imani akwai shi a zuciya kuma ana fadan sa da baki sannan ana aiki da gabbai ya tabbatar da shi sannan yana karuwa in an kara ibada da da'awa Allah ta'ala yana riguwa idan an saba wa Allah ko aka bar wani wajibi sannan masu imani wani ya fi wani imani wani ya fi wani su kwace suka fi imani da yanzu kai ka isa ka ce imanin ka daidai yake da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko imanin ka irin na mala'ika Jibrilu ne ko irin na Abubakar da Umar da Usman da Ali kai iwa ta ce sai Allah ta'ala yayi aljanna hawa 100 waye mu sai bika in kai wani bika imani zaka shiga wuta bane ba lalle bane aljannan hawa 100 ne kowa gurgudun imani sa gurgudun irin aljannan da zai shiga kike da magana ta kare wani yana hawa na 1 wani na 2 na 3 wani yana can hawa na 70 wani na 100 so da gurgudun imanin ka da tsoron Allah ka gurgudun me gurgudun irin aljannan da zaka shiga amma dai kai da ganin wani wallahi ka san ya fi ka imani ka san ya fi ka tsoron Allah to da haka tuje ne ka sallama wannan wannan ita ce aqida ta kaddiya tunda wani ya fi wani aiki ne wani ya fi wani tsoron Allah a zuciyarsa sai ya zaya ce duk sai suke to inda imani duk iri ɗaya ne lalle sai ya zama iri ɗaya za a shiga aljanna ka ta mani za mu shiga aljanna ne ke jira ka mun sabon manzo Allah da imani ina za ka yi irin imani su kaga da sai zama tun na farkon nan kawai kake masu shiga aljanna na ba sai abin da hali amma abin da yasa muke sa rai duk da ba aikin mu bai da kyau ibadar mu karama ce saboda imanin hawa-hawa ne kuma aljannan hawa-hawa ce so da haka ko da kasa-kasa ne ka samu ne ita ma dai aljanna ne amma bada arwa Allah ba mu firdaus ne don miskini yan aljannan ma yana da duniya da kamar ta goma ne duniyar nan da kamar ta goma da duk abubuwa da jin daɗi za a ninka goma da fadin duniyar da komai da cikin duniyar kamar ta goma za a ba miskini yan aljanna wanda ya shiga wuta ya zama gawayi aka fito da shi da ceto aka je aka masa wanka jikin sai ya sake tirowa da ke je shiga iya da duniya da kamar ta goma shi ne miskini yan aljanna raga wannan shi bi kowa rabin imani ce bi kowa dai karancin imani za ta ke nan akwai imani amma shi ne nasa baya bai kai kwayan zarra ba amma kuma zai shiga aljanna amma fa babbaka shi ba Allah ya kawo da babbakawa kokarin da mutum zai kai zakar ya shiga cikin wanda za a kaɗe masa kura a lahira ya zama aljanna tare da Allah ta mu a cikin rahmar ka bangiji ta lade amma waɗanda suka yi imani to surar ta ƙara musu imani kuma suna murna da ita suna murna sun samu ƙaruwa alƙur'ani ya sauka da su yi aiki da shi sannan kuma su imani su ya ƙaru da tsoron Allah sai ce wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa za ta zo rijisan ila rijisin wa ma tuwa kafirun amma munafiqai da kafirai to surar da ta sauka suka bijire mata suke ta izgilanci da ita to su fa ta ƙara musu me daudare akan daudansu najasa akan najasansu najasan munafiki shine munafirkin sa to ta ƙara wa munafiki najasan kafiri shine kafircin sa to ta ƙara masa kafirci a cikin suratul isra ubangiji ta ala ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara muna saukar da alqur'ani wanda yake zama waraka ne da rahama ga mu'minai waraka na cututtukan zuci kuma rahama wato ga ainihin abin da mu'minai rahama na ubangiji subhanahu wa ta'ala zai aiki da qur'ani abin da ya sauka din Allah yayi musu rahama sai yace qur'ani in ya sauka ba a ƙara wa azzalumai sai asara su ne munafukai da kafirai don ba ta imani da shi gar sun yi asarar wannan ladan sun yi asarar wannan imani sun yi asarar wannan tsoron Allah saboda haka ka tsaya ka fahimci shari'a kai aiki da ita to kullun imani ka karuwa yake sai Allah ta'ala ce awala yarawna
awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
ubangiji da laifi awala ya rauna su munafukan nan ba sa gani ne annahum yufsanuna cewa su ana jarraban su fi kulli amin a kowace shekara marratan sautiya ko marrataini ko sau biyu a sauka dora musu yunwa ko fari ko a saukar da ayoyi da suke kunyata su ko a ce a zo a tafi jihadi su kama zari ido thumma la yatubuna sannan ba sa tuba daga munafurcin su su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi da yin addini tsakani da Allah wala hum yadhakkarun wa ba sa wa'adtuwa kullun jaraba tana sauka musu amma ba zai musu wa'adi ba sa wa'adtuwa wasu malamai suka ce ana jaraba su sau ɗaya sau biyu a kowace shekara shine ana jaraba su da fari da cututtuka wato fari shine rashin ruwa wanda zai jawo talauci kuma ya jawo yunwa da kuma su cututtuka da suke faɗo musu a shekara sau ɗaya sau biyu domin su gane su koma zuwa ga Allah ta'ala amma wannan baya sa su tuba wasu suka ce ana kunyata su ne sau biyu a kowace shekara ana saukar da ayoyi da suke tona munafukan asiri asirin su ya tonu a sake saukar da wannan ayan asirin su ya tonu suna zaune a majalisin manzo Allah ta'ala sai a saukar da ayoyin munafukan sai a karanta kuma sun san su ne munafukan sai su dinga zari ido wanda ya kalli wannan zai ga kawai ba gashi bai dan zaɓe ya fita kunya ta rufe shi ba sa gani ana musu haka sau su tuba mana su yi imani su dawo kamar sahabban manzo Allah su dinga murna da saukan ayoyi ba sa gani ana jarraba su sannan ba sa gani ana fita jihadi a shekara sau ɗaya ko sau biyu da zarar an zo tafiya jihadi hankalin su ya tashi to da dama imanin su ba da gaskiya ba ne suna ƙoƙarin yadda za su ba da uzuri na ƙarya in sun ga yaƙin da ɗansu ita ke ganima za a samu su bi idan kuma sun ga yaƙin da wahala shi ke nan su kawo uzuri na ƙarya kuma za a gane cewa ƙarya ɗin ne ba sa ganin haka to da wannan wahalan kan su yi imani da Allah masu ba da wata za su huta da wannan jin kunya da wannan tsartsartsin da wannan tsoron da zama na munafurci da rashin nutsuwa kasa duk mutum da bai da gaskiya bai da nutsuwa in dai tsakani ba tsakani da Allah kake mu'amala da mutane ba to baka da kwanciyar hankali in dai ƙarya ne da munafurci kullum kana tunanin asirinka zai tsoro to su musulunta mana su samu nutsuwa a cikin hadisin manzo Allah ta sawa ke cewa la yazdadu al-amru illa shidda wala dunya illa ijbaran wala an-nasu illa shuhha wala taqumu as-sa'atu illa ala asharin nas al-amrin fa baya ƙara komai sai tsananta kana shiga cikin hali na tsanani ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan duniyan fa tana ƙara bada baya ne kullum kwanakin duniyar rabuwa suke duniyar ta kusa da tashi a ta abu lahi fala ta saji duniya ya kisa rabar da sa'atu wai shakar kama saboda haka duniyar nan kullum ba da baya take yi to don me yasa ba za ka yi imani ba me yasa ba za ka ji tsoron Allah ba in ma a duniyar ba ta tashi ba kai za ka tashi dai domin za ka mutu za ka bar duniya din sannan ba za su haɗe mutane ba abin da suke ƙara sai ruwa illa shuha ga mutuwa tana zuwa baka kuma kana ƙara ruwa kana ƙara magewa sai me zaka yi da shi zaka mutu ka bashi ka ji tsoron Allah ka bada dukiyarka fi sabilillahi yadda alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashiraran mutane wato mutane waɗanda suke mutane banza akan su duniya za ta tashi wato sai duniya ta lalace gaba ɗaya sannan sai a zuwa tashi alkiyama Allah kar ya kai mu wannan lokaci Allah ya sa mu daga cikin bayinsa na gari wasu mutane sun zo jin Anas bin Malik rabbi Allah anhu a Zubair bin Adi yake ba da labari sai suka kai kara suka kai masa kuka irin matsalar da suke samu na Hajjaj bin Yusuf as-Sakat Hajjaj bin Yusuf as-Sakat wani azzalimi shugaba ne wanda yake wahalar da mutane kuma haddasa fa maza ta har ya kashe sahabi ma azzalimi ne yana alfahari da zalunci da yake to shine sai wasu daga cikin mutane sai suka kawo Anas bin Malik a matsayin sa na sahabi manzo Allah ta'ala to mu fa zalunci da Hajjaj yake mana yayi yawa zalunci wannan shugaban yayi yawa me zaka ce mana yace isbiru ku hakuri ku hakuri kai abin da zance muku kai sai yace la ya'ti alaykum zamanu illa wallazi qablahu kana sharran minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam yace ku hakuri babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo baya sai a fi shi sharri na ji wannan labarin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani jin daɗi yake yi ko ta ina tashin hankali ake ciki, ko ina tashin hankali ne da kashin jama'a, da tsorita jama'a, da tabarbarewan abubuwa kasunan daban-daban-daban bikina daban-daban. Idan wani ana cikin wannan gwamnatin ai ta tsine mata ana son canji, in an zai canjin kuma a sake shiga cikin wani wahalar da ya fi na baya. Alamun tashi alkiyama ne, la ya ce zamanu illa alladhi ba'dahu sharrun min, duk zamanin da zai zo da wanda zai zo bayan sa mafi shari ne. In kana tsammanin a yanzu akwai shugabanci da za a samu wai mutane su zama suna walwala wai su shiga aljannan duniya a Najeriya, ka daina wannan tunanin, ka daina. Aljannan ka kawai shine ka rike addinin ka, in kai imani da Allah ka ji tsoron Allah, wallahi tallahi ka gama da komai. Duk yadda duniyar ta rike ce, in ka tuna dai kai mai addini ne, mai riko da addini ne, mai imani ne, wallahi tallahi za ka samu nutsuwa a zuciyarka. In mutuwa kai ba ka mutuwa kan addinin ka, in ta'addanci aka yi aka tashe ka ma shikenan kan addinin ka aka shika. Amma ba ka da riko da addinin ka, baka damu da addinin ka ba, wallahi wai dan fitinun kawai sun isa su halaka ka, sun isa su sa zuciyarka ta buga, ka kasa nutsuwar, kasa bacci, ba kai ba bacci, saboda in abun ƙara rikicewa yake yi. In wannan abun ya fito ta nan ya bullo, sai wannan ya bullo, boko haram da ita ake fama da ita, sai ga wani abu da ya fi boko haram ma ya fito. Dajen fashi da makami ake fama da shi a ƙasar nan, da babu su, aka zo aka same su, baka yi ta karfi mutum ka kama hanya ba. Aka gama wannan aka ja boko haram, duk suka koma boko haram. Yanzu ba a yawo da kuɗin a kan hanya, boko haram ɗin ta yi tauki, yanzu kuma mutum ake ɗauka a sace shi ana neman kuɗin fansa. Ba gaira ba dalili a wahalar da shi. To yanzu mai rage maka in ba riko da addinin ka ba. Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsaro. Wannan fitintunu na zamani Allah ya tsare mu daga su. Wannan mutane da suke addaban mutane yankuna daban-daban ana fama da matsaloli na rashin tsaro, Allah ta'ala ya mana maganin waɗannan mutane. Allah ya ba mu jituwa da kwanciyar hankali da riko da addinin mu. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.